This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharifce tare da Sarfi Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 24 ga watan Agusta shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Za kuma ku ji mu da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a yau shirin ya yada zango a jamhuriyar Nijar tare da Mansur Sani.
Muna ƙasar Nijar kuma a jihar Maradi, inda Mansur Sani ke tattaunawa da bakinsa kan yadda gidajen rediyoyi masu zaman kansu.
Sai a biyo mu sau da kafa a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. To amma fa da farko ga sarfilin da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Tawagar Hamas karkashin jagorancin babban jami'inta Khalil Al-Hayya ta isa birnin Al-Kahira yau Asabar domin jin ta bakin shiga tsakani kan shawarwarin tsagaita wuta da aka yi a Gaza na baya-bayan nan, da aka yi a babban birnin Masar, inji kungiyar ta Falastini cikin wata sanarwa. Wasu majoyin tsaron Masar guda biyu sun bayyana cewa tawagogin Amurka da na Isra'ila sun fara wani sabon zaman taro a ranar Alhamis a birnin Al-Kahira, da aka shafa kwanaki biyu ana yi da nufin warware sabanin ra'ayi kan shawarar sulhu. Kungiyar Hamas ta tabbatar da shawarar da ta amince da ita ranar 2 ga watan Yuli, wadda ta dogara ne kan shawarar shugaban Amurka Joe Biden da kuma shirye-shiryen aiwatar da ita, inji babban jami'in Hamas Izzat Al-Rishaq a ranar Asabar. A watan Yuli, Hamas ta amince da shawarar Amurka na fara tattaunawa kan sakin mutanen Isra'ila da suke garkuwa da su, da suka haɗa da sojoji da maza, kwanaki 16 bayan matakin farko na yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza, kamar yadda wata majiyar Hamas ta shaida a kamfanin lancin labarai na Reuters. A daya bangaren kuma, akalla Falastina 12 ne aka kashe a wasu hararin Isra'ila ta kai kudancin Gaza, a cewar wani jami'i yau Asabar, a daidai lokacin da ake shirin shirye-shiryen gudanar da shawarwarin tsagaita wuta a babban birnin Masar. Daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu 'yan gida guda wasu 11 da suka haɗa da yara 2 lokacin da wani hari daga cikin yakin Isra'ila sai kai gidansu da ke birnin Khan Yunis da sanyin safiyar yau Alhamis, a cewar asibitin Nasir, inda aka kwashe gawawwakinsu waɗanda suka jikkata. Asibitin ya karɓi jimillar gawawwaki 33 waɗanda aka kashe a wasu harahara 3 da aka kai Khan Yunis da kewaye. Asibitin Shahidai na Al-Aqsa na birnin ya ce ya sake samun wasu gawawwaki 3 sakamakon lugudan wutar da aka yi a safiyar Asabar. An kashe wasu 17 a lokacin wani hari da ya afku a kan hanyar kudancin Khan Yunis, ciki har da fasinjojin da ke kan adaidaita sahu da masu wucewa, inji asibitin Nasir. Wani bam da aka dana a gefen hanya da babur ya tashi a kusa da ofishin 'yan sanda a kudu maso yammacin Pakistan yau Asabar, inda ya kashe akalla yara 2 da wata mace tare da raunar mutane sama da 15, inji hukumomi. Kamar dai an tayar da bam din ne daga nesa, kuma ana ci gaba da gudanar da bincike. Jami'in 'yan sanda Mujibur Rahman ya ce waɗanda suka jikkata sun haɗa da 'yan sanda da masu wucewa da kuma wasu a kwance asibiti cikin mawuyacin hali a Quetta, babban birnin lardin Baluchistan. Kawo yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin harin da aka kai a yankin Peshin da ke Baluchistan. Akwai yiwuwar ana tuhuma kan ƙungiyoyin 'yan awari da suka zafafa kai hare-hare kan jami'an tsaro da fararen hula a 'yan watannin nan. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin wata muhimmiyar ziyara da ya kai Ukraine mai fama da yaƙi, Firaministan Indiya Narendra Modi ya ce New Delhi a shirye take ta taka rawar gani a matsayin abokiya a ƙoƙarin samun zaman lafiya tare da jaddada buƙatar tattaunawa tsakanin Rasha da Ukraine. Kalaman na Modi sun zo ne a lokacin da yake zama tare da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Kyiv ranar Juma'a, bayan shugabannin biyu sun sha wurin da suka mayar da hankali kan rikicin da ya ɓarke sama da shekaru 2 da suka gabata bayan mamayar Rasha. Modi ya ce hanyar sasantawa ta kasance hanyar tattaunawa ta diflomasiyya ce kawai, kuma ya kamata a matsakan wannan al'amari ba tare da ɓata lokaci ba. Ya kamata ɓangarorin biyu su zauna tare don nemo mafita daga wannan rikici. Ziyarar farko da Prime Minister India ya kai Ukraine ta zo ne makonni 6 bayan da Modi ya gana da shugaban Russia Vladimir Putin a Moscow. Ministan wutar lantarki na Pakistan Awais Lagari ya ce akwai buƙatar a sake yin kuskurima ga kungilolin da aka kulla da masu samar da wutar lantarki na ƙasar China waɗanda suka gina da sarrafa tashoshin wutar lantarki a Pakistan. Ina tsammanin shari'ar da muka riga muka kulla tare da ƴan China masu samar da wutar lantarki masu zaman kansu suna buƙatar a sake duba lamarin. Lagari ya faɗa murya Amurka a wata hira da aka yi da shi a wannan makon. Ayyukan wutar lantarki wanda aka kafa mafi yawa a cikin shekaru 10 da suka gabata sun taimaka kakarin kawo ƙarshen rashin wuta da ake fama da shi na tsawon sa'o'i a Pakistan. Amma yarjejeniyoyin sun buƙaci Pakistan ta biya dukkan wutar lantarkin da aka samar a kowace tasha ba tare da la'akari da nawa ake amfani da wutar lantarkin ba. Rashin haɓaka masana'antu waɗanda za su iya taimakawa wajen amfani da ƙarin wutar lantarki da rashin iya rage asarar da ake wajen rarraba wutar ya bar Pakistan da makudan kudaden don biyan wutar lantarkin da ba ya amfani da su ba baya ga biyan lamunin aikin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu ba tare da bata lokaci ba bari in barku da Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum zuwa ga filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na Muryar Amurka. Dan Allah ku bani tarihin mataimakiyar shugaban kasar Amurka wato Kamala Harris. Wani ci gaba ta kawo a kasar ta Amurka ganin yadda shugaba mai ci ya janye mata daga takarar bayan muhawarar shi da abokin takararsa Donald Trump. Masu tambayar haɗin gwiwa Ishaq Abdullahi Dan Rimi Bena da Rabu'u Muhammadu Haladu Mai Goro Dan Rimi Bena. Idan masu tambayar Ishaq Abdullahi Dan Rimi Bena da Rabu'u Muhammadu Haladu Mai Goro Dan Rimi Bena da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin muryar Amurka a shiryar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo muku daga Dr. Mahadi Abba malami a tsangayar tarihi ta Jami'ar Modibbo Adama da ke jihar Adamawa Najeriya wanda ya ce
barka da warhaka masu sauraro. Wato ita Kamala Harris ana haifeta ne ranar 20 ga watan Oktoba 1964 a jihar California kasar Amurka. Wato ita ƴar asalin jihar California ne a cikin kasar Amerika. Sunan babanta wato Donald Jesso Harris dan asalin Jamaica ne shi kuma babanta wato baƙin mutum ne kuma asalinsa. Ita maman kuma sunanta Shamaila Copeland ita kuma asali ƴar India ce. Suka yi aure a 1963 aure tsakanin babanta da mamanta an yi 1963 a jihar California. An haife ta shekara na gaba wato 1964. Su biyu ne a babanta, su biyu ne da baban da maman duka tana da yar uwa mai suna Maya. Amma baban suka rabu da maman 1971 wato ita Kamala tana shekaru 7 kenan. Babanta da mamanta suka rabu amma ta girma a hannun mamanta, amma baban ya ci gaba da ɗaukan ɗawainiyarta, karatunta da sauran abubuwa gaba ɗaya da ƴar uwanta.
Haka yau wato dakta yaya bangaren karatu kuma da ita Kamala Harris take da shi, wanne ne matakin karatunta kuma a ina da ina ta fara karatu? Misali
ta yi karatu degree na farko harkan siyasa da kuma tattalin arziki a nan Washington DC wato sunan University Howard University Washington DC wato wannan makaranta ya shahara inda bagage suke karatu a cikin Amurka. Degree ta na farko ta yi degree kuma na biyu wato degree na biyu amma fa ba masters ba amma a harkar lawyer.
To daktar bayan da ta kammala waɗannan karance-karance da kai har ta kai ga matakin lawyer, to yaya da ta gama wannan karatun ta tsaya kenan a iya lawyer ko dai ta fara aiki misali ko ta ci gaba da aiki?
Ta gama wannan degree sai ta ci gaba da aiki a wannan jihanta San Francisco Anthony wato lawyer mai na gwamnati har ta girma ta zama alƙalin alƙalai na jihar na wannan jihar daga 2004 har zuwa 2011 tana wannan kujeran.
To data yaya kuma aka yi ta tsunduma cikin batu na siyasa duba da cewa ta ci gaba da yiwa jihar ta hidima har kuma ta kai ga matakin alkali a wannan jihar tata, ya haka yi kuma ta tsunduma siyasa?
Daga baya ta nemi zuwa senate, ta shiga siyasa, kuma asalinta ita yar democrat daga babanta har zuwa kanta. Ta shiga siyasa, ta je senate na America, daga nan kuma ta yi shekara 4 2017 suka je ta yi shekara 4 wato 17 18 19 20 sannan ta nemi takarar shugaban kasar America a wancan lokacin tare da Joe Biden, amma daga baya ta janye ta barwa Joe Biden. Da Joe Biden ya samu ticket na wannan kujeran sai ya neme ta akan su zo su tafi tare as a running mate, ta dauke ta a matamakiyar shugaban kasa. Suka ci zabe kuma suka ci zabe tana nan a matamakin shugaban kasan America har zuwa yau. A wannan lokaci da muke maganan nan, matamakin shi shugaban kasa ya janye cewa baya bukatar ci gaba domin rashin lafiya da yake damunsa, amma ya ce wannan kujeran ta barwa ita wannan matan, kuma partying za ta endorse nata cewa ta ci gaba ta nemi wannan kujeran.
To data akwai wani batu da mai sauraro zai so ya ji, shine shin an taba samun mace bakar fata wadda ta yi gwagwarmaya har ta kai ga matakin samun tikiti na shiga takarar shugabancin kasar Amurka daga lokacin da aka fara demokradiya zuwa yanzu?
Wato za ta zama mace na farko baka wanda za ta nemi wannan kujeran na Amurka, kuma ta zama mace na farko ma wanda ta zanna a wannan kujeran na mataimakin shugaban kasar Amurka. Tunda aka zanna ba a taba samun mace ta rike wannan kujeran ba, ita ne na farko kuma bakin fata na farko kenan. Kuma tun tarihin Amurka ba a taba samun mace wanda ta yi shahara har ta samu wannan kujeran sai ita na farko, kuma bakin fata asali da kuma asali yar India, kuma ta hada guda biyu, wato babanta daga India da muka yi magana na farko da kuma babanta dan asalin Jamaica, wato bakin mutun shi ma. Wannan ya sa ta shiga tarihi, in ta ci zabe wanda ake yanzu kuma za ta zama mace na farko kuma asalin bakin fata wanda za ta shiga White House akan ita shugaban kasan America, in Allah ya sa tana da rabo ta samu wannan kujeran.
To doctor, batu na gaba sai kuma maganar iyali. Yaya batun aihuwa dangane da ita mataimakin shugaban kasa Kamala Harris kuma yar takarar kujeran shugabancin a kasar Amurka?
Maganar aihuwa kuma da aure, lalle ita Kamala Harris ta yi aure ne a 2014, wato 2014 ta auri mijinta mai suna Douglas Emhoff, shi ma wato babban alkali ne a wannan jiha na California. Ta aure ta amma babu aihuwa tsakaninsu. Shi wannan mijin nata dama ya taba aihuwa can baya da wata mata mai suna Christine. Suna da ƴaƴa guda biyu masu suna Cole da Ella, wato Cole namiji da Ella mace. Ya haife su ne tare da matansa na farko da za su yi aure da ita wannan matan, wato Kamala kuma su riga sun yi yarjejeniyar cewa babu aihuwa fa. Ta yadda kuma shi ma ya yadda suka yi aure. Yanzu wannan ƴaƴan guda biyu wanda wannan miji nata ya aiku tare da matansa na farko, ita ne ƴaƴansu, ita ne ƴaƴanta, kuma ita tace wannan yaran sun yi mata, bata bukatan wani yaro a gabanta, wannan yaran nata ne, kuma shi isa haka Allah ya yi za ta ci gaba da daukan dawainiyar su akan yaranta ne. So wannan ne tarihinta na maganan aihuwa. Kada mutane su yi tsammani cewa don an ce ita mutumi nan bakin mutum, wato babanta dinan bakin mutum ne fa, amma shahararren malami ne, ya kai matuka na professor, ya wuce professor ma har ya shiga abin da ake cewa emeritus, wato ya wuce matakin professor na harkan tattalin arziki, wanda ya yi shahara a America a duniya gaba daya ta harkan tattalin arziki da kuma kasarsa na Jamaica inda ya fita. To kun ga babanta mai ilimi ne, kuma yana da arziki wanda Allah ya masa lokacin, har yanzu kuma yana duniya, shi Allah bai masa rasuwa ba. Amma maman ta rasu, maman kuma ita ma fa mai ilimi ce, kuma malama ce wanda ta yi kaurin suna wurin taimaka research wanda akai aka samu maganan breast cancer a duniya. A lokacin da take duniya ta yi aiki a wurare da dama, inda ta bada gudumawar ta wurin kwakulo maganan rikicin breast cancer, wato cancer na mama. To ita amma ita Allah ya mata rasuwa a 2009. Ita wannan matan Kamala Harris ta ce lalle ita zamanta a duniya ta samu goyon bayan babanta da kuma mamanta, su suka sa ta a hanya, suka taimaka mata, suka karantar da ita maganan gaskiya da faɗin gaskiya da kuma lare amana. Wannan ya shimfiɗa rayuwanta akan wannan tafiyar har zuwa yau.
To Dokta, menene sanya ita Kamala Harris ta shahara a duniya har ya kai ya kawo ta kai wannan mataki na mataimakiyar shugaban kasan Amurka wanda kuma yanzu gashi jam'iyyarta ta sake tabbatar da ita a matsayin yar takarar shugabancin kasar Amurka.
Abubuwan da matan nan ta taimaka sosai a duniya yana da dama. Abinda yasa ta shahara a duniya, na farko lokacin da take wannan alƙali na jihar California, ta kawo sauyi da dama a harkar maganan dokoki na jihar har da ma na Amerika gaba daya. A nan ta yi ƙaurin suna kuma da ta ci zaɓe zuwa Senate a Amerika. Nan ma ta ba da gudumawa sosai wurin tabbatar da cewa an bi dokoki wanda ya kamata na immigration, irin su immigration, kuma dokoki na amfani da bindiga a hana yara, kuma a ƙara ɗaurara kada kowa ya zama yana da bindiga a hannunsa. Haka kuma ta tabbatar da cewa shi shugaba Trump lokacin da yake shugaban ƙasa a wancan lokacin, ta kuma tana senator, ta tabbata cewa shugaba Trump ya bi ka'idoji da aka giddaya domin tafiyar da harkar Amerika. Tana daga cikin wanda suka ba da gudumawa sosai wurin tantance mutanen da shi shugaban ƙasa ya tura wurin senatoci don a tantance masa. To wannan ya bata kwarin gwiwa, kuma ta yi shahara a wannan lokacin da take Senate da kuma tana alƙalai na jihar California. Yasa Amerika da duniya gaba daya suka santa, har ma Allah ya kawo lokacin da shi wannan shugaban ƙasa mai ci yanzu ya zabe ta akan ya zo ya taimaka su tafi tare, kuma Allah ya sa suka ci zabe. Har yau gashi yau ita ne take dauke da wannan party, kuma ita ne shugaban ƙasa wanda partin ta zaida. In Allah ya sa suka ci zabe, za ta zama na farko mace a wannan kujeran, na farko mace kuma bakar fata a wannan kujeran, kuma mace na farko za a ce wanda za a samu daga asalin kasar India nan wuri.
Yo, to dakta, lokacin da ta je Senate, wato majalisar dattawa na kasar Amurka, a nan kam ba ta dan yi wani katakus bane, misali ko ta dan ba da wani abun tarihi, ko ta dan wani bajinta a wannan Senate din a wannan lokaci?
Lokacin da ta je Senate ma zaka gani ta yi tarihi a wuri. Ita ne bakin mutum na biyu wanda ya je wannan Senate din a tarihin Amerika. Na farko mutumin da ya je, bakin mutum wanda Allah ya kai shi Senate na Amerika, shine Senator Barack Obama, wato tsohon shugaban kasar Amerika, shi ma bakin fata ne. Ita ne na biyu bakin fata wanda Allah ya sa ta je wannan majalisa, kuma ita ne mace na farko, kuma mutum na farko daga kasashen Asia, wato tunda asalinta India ce, ita ne na farko daga wurin wanda Allah ya bata mukamin zuwa wannan kujeran na senator a tarihin Asian American. To kaga tana da tarihi dumbin yawa, na farko mace wanda ta dauki wannan kujeran, na biyu ita ne bakin fata na farko wanda ya dauki wannan kujeran na mataimakin shugaban kasa, za a sake duba, kuma ita ne mace na farko wanda ta fito daga Asia ta dauki wannan kujera na mataimakin shugaban kasa. Da wannan nake tunani cewa mun gamsar da mutanen da suka tambayi tarihin ita wannan matan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba, malami a tsangayar tarihi ta Jami'ar Modibo Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, da wakilin ma'ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producermu da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Sai a biyo mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani shirin. Kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a duksar da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, zauren VOA.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Niger, kuma a jihar Maradi, inda Mansur Sani ke tattaunawa da bakinsa kan yadda gidajen rediyoyi masu zaman kansu ke bada gudumawa ga kungiyoyi masu zaman kansu
bayan sojoji sun karbi mulki. A wannan shiri na uku, daya daga cikin jigajigan kungiyoyi masu zaman kansu, Abdul Kanneto, zai ci gaba da bayani. Bismillah malam.
Kamar yanzu da ake magana akwai matsaloli na ji duka, kowane ya bude baki yana hadin lokaci ya sake tabbata in rawa ta sake kidi sai in kidi ya sake rawa sai ta sake. Amma wai shin shi wannan wanda ya gama magana na CSC na so in ji ai akwai wani taimako da gwamnati yake bada ga yan jarida wanda ake cewa subvention da ita. Ban ji ya dauko maganar ta ba. Wannan abin dan na san yana dan taimaka ma yan jarida, yana dan rage musu. Kuma ga wanga halin da aka shiga, yan jarida sun taba taruwa su yi shawara su hada magabata ga cikin halin da ake. Ka san wani lokaci ba ni iya san cikin halin da kake in baka gai ba. In naga kamar yanzu yanda Hajara ta gai bata fasa aikin da take ba. Sai dai ba har yanzu lahiya lawan. Amma shi me na gaba in kana cikin hali ga me ina nan ho ina yi amma ga cikin halin da nake. Shi yan jarida sun taba shawara su zamna. Kamar yanzu nan tunda ga CSC hadda an ce su jira sun taba kai kukansa ga CSC. CSC ta tura can ya mai can su ya mai su matso da magabatan tunda in akwai matsala marada akwai ta zandar akwai ta yame akwai ta ko'ina. Kowa san cikin halin jarida wanda ake. Dan jarida bai aiki sai da waɗannan wanda muka kora partner da su ne suke taimaka saboda mu ma muna ji yan kungiyar horahulla saboda akwai wani aiki da muke da partner yanzu ba sunan babu wannan wurin kenan wannan yar kawar da ake samu babu ita mun rike kamar yanda ake cewa labu sanin aikin kasa ne to mutai eh ka gane ko mutai bisa ga wannan saboda mun san aka ce bai cin waya akwai dadi amma ko da bai cin waya akwai dadi a dan samu dan sassabci kadan shi yasa ba wai sai jarida ba duka gaba ɗaya ne ko ina ana jin shi ko ina ana jin wannan wahalai ina so in ƙara kira ga magabatan mu dan su sa kowa ya shiga cikin hayacin shi kowa ya kwantar da hankalin shi saboda mulki dai mulki ne amma su nemo abinci wanda za su saida mu da saukin kuɗi wanda ɗan jarida ya saki to ai ba hasa ba zami tunda har sai ya je ga kunnan su har tun da muke da mai ya je ga kunnan su kamar yanzu misali muna fata Allah sa cani ya jawa ga magane ya kawo abinci muna hudda da rasha duk duniya ba mai yin dawa kamar su ba mai yin masara kamar su a sa rashan nan ta kawo mu ita. Niger tana hudda da China duk duniya ba mai yin shinkafa kamar China a sa China ta kawo mu shinkafa nan kuma duk buhun da za mu sai kai wuce jaka takwas to insha Allah duk dan jarida da kenan in nawa waro na ce zo kai ma
da ya ce sai zan ce
to haka nan ne saboda babu wani hali wanda zai sa a kwantar da hankali kamar abinci dan na tabbata ku dukkanin duk wanda ya samu gidan shi ya ce sha to aiki sai ai tai har wani lokaci amma babu dalai wanda zaka sayan abincin babu kwanciyar hankali babu abincin to me aka ce mutun yayi kaga shine yasa in aka samu kamar wadantun da mi hattara shine nace in jawo hankalin jarida na san da muna cikin wani lokaci to kun magabata su gane da cewa wallahi tallahi duk ɗan Niger sai mi hattara saboda akwai miyagu da waɗanda suke zawa su raba da wasu da an yi lalata ga ƙasar nan kuna ji ko shekaran ya shiga ba gai to ina ga ɗan jarida wanda zai kawo labari ɗan magana da zani yanzu in ɗan jarida ya ɗaga ta to sai a ce tabbata maganar nan da ɗan jarida ya sa ta gaskiya ce shi yasa kenan magabata su yi hattara su yi ɗauko wannan sashin ana iya ajiye ga ɗan jarida a bashi kuɗi wanda yanzu bai samu ba ajiya mai daɗi wanda yanzu bai ji shi ba ya yi ɓanna. Ita ce kuma mu ba musu ita ce muke jan kunne ita ce muke san magabata su gane da cewa akwai haka nan kuma mu ƙara jan hankalin ƴan ƙasar mu da cewa masu kurduwa su yi irin wannan to su san yanda za su goce musu kuma sai kuma gwamnati ta yi abin da na gai ta ba mu abinci wanda za mu ci mu koshi in mun koshi sai mu hidda kwaɗan kuɗin don tabbata na san ana samu ana ci ana sha to duk wani wanda zai ratso mu wallahi sai ya ce wa kamin ya kai gare mu kuma ga matsala da jarida take ciki in aka samu aka yi duka waɗannan abubuwa za su gyara matsalar jarida za su gyara matsalar shi ma da za a ma jaride in aka gane haka to tabbata abu zai tsaya daidai.
Wani irin haɗin kai kuke samu daga kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu musamman radioyi idan wata buƙata ta tashi a matsayin ku na ɗan ƙungiyar farar hula?
Kamar yanzu misali ɗan ƙungiyar farar hula bai iya aikin shi da kyau in babu ɗan jarida saboda yanzu akwai wanda in ya ji an ce ai ɗan neto ya magana ya ce kaza
da ɗan jarida ba ina magana akan kafafen yaɗa labarai mai zaman kanta ba wai ta gwamnati ba da ce wace irin gudunmuwa wa zama ɗan jarida ne
saurara
ka yauwa
yanzu ai yawancin jaridai ai masu zaman kansu ne
idan nake so in ga gudunmuwa da take ba ku
sosai take ba da gudunmuwa ai kamar yanda nake ga maka ne yanzu ba gashi ba mai zaman kansu ce ne muka zo gare ta muke magana har za ta hita ta duniya shi ne nace za ta bin duniya ko to kaddara ka ce na ce waccan zani jira yaushe ne zani magana yaushe ne sako na zai tahiya yaushe ne sako na zai zuwa nesa kenan kawahin watsa labarai masu zaman kansu sun kawo taimako mai yawa wanda suke taimaka ma ita ma gwamnatin saboda jaridar ta gwamnati ba ta isa amma wagga mai zaman kanta tana kama mata gwamnati aikin da ya kamata ta yi saboda ita aikinta sai ma in ce kamar limite ne tunda in ka diba tabbata mun san da haka nan in za ka diba jarida ta gida ta gwamnati wadda ta mu ce ha ake hidda mu kuɗi duk wata in maka ta biyan wuta sai ka ga in ta hito magana shugaban ƙasa ya kaza ne da ministocin shi da duk sauran in aka zo cikin jiha gwamna ya yi kaza da dukka dai ire-iren haka nan mu ko muna son a ce in an zo ga wannan ba da labarai in aka ce gwamna ya yi to a ce a'a manomi dan ne to an tafi gonar shi ya yi kaza tun da ƙari ne ga ƙasa wayewa ce
a ce an yi ra'ayin abu da bawan Allah
duka sawa ce kamar mutum abinda kake son ka ji shi tun da yanzu nan mu ji an ce damuna ta bada da kyau an gwada mu shi an gwada mu ga wake na ana ronan shi an gwada mu ga gujja na ana haddo ta ga wanga lokaci da muke cikin wahala an gwada mu ga shinkafa nan ta haddo yanda ake santa to dan Niger sai ta murna irin haka nan to ire-iren haka nan wagga jarida mai zaman kanta ita ce take kawo irin wannan wanda muke san ita ma ta gwamnatin ta yi amma tun da ta yi ba ta iya ko ina kamar yanda wagga ta waje take kama dalilin da ya sama ita ƙasa take taimakawa take ba da wannan subvention kin to muna sa irin haka nan su gano da haka nan su san cewa tunda mu mun fara ganewa da haka nan jarida mai zaman kanta tana taimakon ta gashi irin wannan akwai sako wanda in na bada shi yanzu ai ka gani nace a jawo hankalin ɗan Niger ya hattara da masu zawa miyagu su jawo hankalin shi su bashi kuɗi dan ya bata ƙasa ta ga magana za ta hita har ta je ga wanda ma ke can daji in ya buɗa zai ji kuma tana yiwa akwai wani mugu kusa da shi da yake biyo yake ne ya ce kan shi to wagga magana sai ta sa ya baji to kaga kenan jarida ta mai zaman kanta ta yi amfani ta yi abin alheri
mun gode Malam Abdu dan Neto na kungiyar Farar Hula kuda ya kafin mu numfasa bari in ƙara mai da abin magana ga
Ibrahim Inazum director radio na Karta Maradi
Malam Ibrahim shirin zauren BOA muke gabatarwa daga nan Maradi Jamhuriyar Niger ya za ka kamanta bambancin wasu bayanai da ake a kafafen yaɗa labarai mai zaman kanta ba iri ɗaya bane ba da na gwamnati irin yadda kuka yi kusanci da al'umma da kuma ko kuma a'a dan abu ne wanda ku kuke ɗaukan nauyin kanku da tsare-tsaren ba ɗaya bane doka ce ta ba da izinin kowa ya faɗi ya za ka kamanta irin aikin da kuke yi a halin yanzu in aka kamanta shi da na gwamnati wanda lalle wannan abin ya hidda wani hawan jini ga mai saurari ko kuma ɗan ƙasa idan ya saurari rediyo da ma sauran kafafen yaɗa labarai irin su wata BBC Amurka Deutsche Welle waɗanda suke zuwa da labarai ko ma waɗanne iri ne saɓanin na ƙasa kaɗai.
Da wannan tambaya za mu dakata a yau idan Allah ya kai mu lafiya makon gobe Ibrahim Mai Nazim na gidan rediyon Nagarta Maradi zai ba da amsa yanzu. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shiri ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to masu sauraro anan ne kuma muke nade tabarma shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu ko a madadin sarfi la hashim da ya tiya na gabatar da shirin sai shi wannan nan duru da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. L a wasu shirin su muka fata a gari daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safe